This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna iya kama mu kuma kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar Alhamis 27 ga watan October shekarar 2015 tare nake da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu zamu fara da jin kanin labaran duniya
girgizar kasar da ta afku a kasar Afghanistan jiya Litinin ta kashe mutane da dama a kasashen Afghanistan din da Pakistan da kuma raunana fiye da mutane 300 Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yana nazarin daukan wasu matakan ladabtar da Falastinawa a saboda ci gaba da tarzoma tsakanin bangarorin biyu. An bada belin wanda ya taba zama shugaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya John Ashe akan dala miliyan 1 kuma an yi masa daurin talala bisa zargin karbaccin hanci da rashin biyan haraji.
To sai a jira a cikin cikakkun labaran. Sojojin Najeriya da ma ƴan sanda sun yi tarurruka a Maiduguri akan yaki da Boko Haram.
Mun samu kanmu cikin wannan hali na yakin wannan mutane ƴan ta'adda amma muna tabbatar mu ƴan Najeriya cewa sojoji suna kokarin su na tabbatar cewa wannan abun ya kawo ƙarshe.
Wani dan siyasa Amurka na ganin cewa an Afirka ba su iya mulki ba ko kuma sai iya satar kudin al'umma. Mai magana da yawun masana ya faɗa mana.
Akwai ƙanshin gaskiya wajen cewa ba mu iya shugabanci. Akwai ƙanshin gaskiya cewa mun samu shugabanni a wurare daban-daban a Afirka wanda suka yi banna.
To shi ma za mu ji a cikin shirin amma kafin sannan sai mun sha labaran duniya sannan kar a manta akwai shirinmu na tsaka mai wuya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Litinin aka yi girgizar kasa mai karfi a arewacin kasar Afghanistan. Ta girgiza Kabul babban birnin kasar kuma aka ji duriyar ta har a kasashen Pakistan da India. Hukumomin kiwon lafiya a ƙasa sun tabbatar da mutuwar mutane 6 kuma kusan mutane 70 ne suka ji rauni a lardin Nagarta. A lardin Kunduz kuma daraktan harkokin ilimin yankin ya faɗa wa muryar Amurka cewa yara 'yan makaranta guda 12 ne suka mutu a Taktar yayin da 35 suka ji rauni. A ƙasar Pakistan kuma aƙalla mutane 40 ne suka mutu fiye da 300 kuma suka ji rauni. Yawancinsu a lardin Kaiba da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Rahotanni sun kuma bayyana cewa gine-gine sun yi tangaɗi a New Delhi babban birnin ƙasar India, al'amarin da ya tilastawa ma'aikata arcewa zuwa tituna. Wannan girgizar ƙasa ta auku ne watanni 6 bayan mummunar girgizar da ta auku a ƙasar Nepal ta kashe dubban mutane da lalata dubban gidaje. A halin da ake ciki kuma ana tayin taimakawa daga kasashe da kungiyoyin kasa da kasa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce hukumomi suna shirye-shiryen marawa ayyukan farfadowa a kasashen Afghanistan da Pakistan. A nan birnin Washington kuma mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Ane ya ce Amurka a shirye take ta taimakawa gwamnatocin Afghanistan da Pakistan. Prime Minister India Narendra Modi ya bugawa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani wayan tarho ya masa tayin taimako daga kasar India.
Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu yana nazarin soke 'yanci da kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falastinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus domin maida martani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falastinawa da jami'an tsaron Israila. Jiya Litinin jami'an Isra'ila suka ce Mr. Netanyahu ya ba da umarnin a yi nazarin manufofi da suka baiwa Falastinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus na wasu abubuwan more rayuwa da kuma damar kaiwa da komowa babu tsangwama a cikin Isra'ila. Yance ko kuma damar da Falastinawa suke ta zaune a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye ba su samu ba. tun lokacin da aka fara yin arangamomi tsakanin bangarorin biyu a watan jiya. Jami'an tsaron Isra'ila sun kashe Falastinawa 51 ciki har da 30 da Isra'ila tace sun kai wa Yahudawa harahare. Yan Isra'ila guda 10 ne aka kashe, yawancin su ta hanyar suka da wuka.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba da belin wanda ya taɓa zama shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya John Ashe daga wani gidan yarin birnin New York. Ana zargin Mr. Ashe da laifin cewa yana da hannu a wani shirin cin hanci a Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Litinin lauyoyin gwamnati suka ce akwai yiwuwar a caji Mr. Ashe da aikata wasu ƙarin laifuffuka. An dai ba da belin sa bisa dala miliyan ɗaya da kuma yi masa ɗaurin talala. Tuni dama aka caji Mr. Ashe da aka tare fuffuka guda biyu na yin zamban haraji, to amma lauyoyi ba su caje shi da cin hanci ba a saboda yiwuwar kila yana da kariyar diplomasiya. Lauyoyi suna zargin John Ashe, tsohon jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a Antigua da Barbados, da laifin karɓar cin hancin dala miliyan ɗaya domin ya inganta muradu ko kuma bigen 'yan kasuwa 'yan China. Haka kuma sun yi zargin cewa bai biya harajin cin hancin da ya karba ba. Haka kuma ana zargin rikakken attajirin na yankin Macau na kasar China wanda ya yi fice wajen sayar da gidaje Lapseng, wanda kuma ake kira David Nag da wasu mutum uku. A watan jiya aka kama shi Lapseng din bisa wasu caje-caje na daban. Daga baya kuma aka yi masa ɗaurin talala da ba da belinsa akan dala miliyan 50.
Jiya Litinin dubban bakin haure daga kasashen gabas ta tsakiya da suke arcewa yaƙe-yaƙe da fatara suka ci gaba da bi ta yankin Balkans akan hanyarsu ta zuwa kasashen yammacin Turai, a yayin da shugabannin ƙungiyar kasashen Turai suke ta yarba gumi wajen ganin yadda za a kauce bala'in jin ƙai domin lokacin tsananin sanyi yana karatowa a cikin sauri. A ranar Lahadi, shugaban kungiyar EU suka yi taro a karo na biyar domin tunkarar wannan rikici. Shugabannin kungiyar kasashen Turai sun cimma daidaituwa akan faɗaɗa cibiyoyin karɓar baƙi a ƙasar Girka domin a samu sukunin baiwa ƙarin baƙin haure 100,000 wurin sauka. To amma kuma shugabannin kungiyar sun kasa magance sabanin da ke tsakaninsu da gwamnatoci da suke dokin taimakawa wajen tunkarar rikicin da kuma waɗanda suke ɗari-ɗarin baiwa bakin hauren mafaka na tsawon lokaci. Kungiyar ƙasa da ƙasa da ke nazarin ƙaura ko kuma gudun hijira ta ce a bana fiye da bakin haure da 'yan gudun hijira 680 daga ƙasashen gabas ta tsakiya da nahiyar Afirka da kuma Asiya ne suka tsallaka zuwa Turai ta kan teku. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Talata ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai tashi zuwa taron gamayyar kasashen Afirka da kuma India karo na uku a Delhi game da lamarin bunƙasa tattalin arzikin nahiyoyin guda biyu domin shawo kan matsalolin ayyukan ta'addanci da fatara, a yayin da kuma sojojin Najeriya da 'yan sanda ma suka yi tarurruka a Maiduguri akan nasarar da suke samu a yaƙi da 'yan Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda biyu gare ka.
Hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya wato Latina Kanal Tukur Baratai ya ce suna da yakinin cewa
the Nigerian army in conjunction with other security agencies has reached a very important stage in the war against terrorism.
General Baratai wanda tiyata komanda mai lura da shiyar arewa maso gabacin ƙasar na Operation Lafiya Dole wato Major General Ishewa Abubakar ya wakilta.
We will continue to engage and work them up until they are completely
yace za mu ci gaba da yakar su har sai mun gama da su, mun kuma cafe su a bayan ƙasa. Muna da yakinin cewa za mu kai da gaci cikin wannan wa'adi da shugaban ƙasa ya ɗebar mana. Shi ma dai daraktan hulɗa da jama'a na rundunar tsaron ƙasar Kanar Rabi Abubakar ya mini ƙarin haske kan taron nasu.
Yana da ainihin masaba da shi ogamu to Army Staff General Brotai wanda yana ba da ƙoƙari kan
ainihin training da kuma sanin makaman aiki. Mun san cewa yanzu muna cikin halin ganin kai mun samu kanmu cikin wannan hali na yakin wannan mutanen ta'adda, amma muna tabbatar mu 'yan Najeriya cewa soja suna kokarin su kara mana hakuri, a kara mana bamu ainihin karfin gwiwa, tani kan jiwon tsoro bamu labari domin ainihin dukushe wannan mutane wanda suka addabi a kasan mu. Wannan bakin wake wani abu ne wanda ainihin yakin sun kuro, wani abu ne wanda koda kasashe ma da suka ci gaba bayan sun gama da 'yan ta'adda za ka ga cewa wannan abubuwa suna dan wakana lokaci zuwa lokaci. Muna nan ma ya kawo karin mu ga cewa ainihin dukushe su.
To kanar ko menene gaskiyan batun da ake yi na cewa sojojin Najeriya sun haye wasu sojoji daga kasashen ƙetare?
Maganar cewa muna amfani da wasu mutane ko kuma wasu tura ko kuma wasu mukamcin su, to wannan ba gaskiya bane ba. Najeriyan soja suna kokarin su kuma wannan yaki muke yin shi ko zamu ci gaba da yin shi Allah da kuma san duk in Najeriya sun cewa muna ci gaba da wannan abun kuma mun ci nasara.
Su ma rundunar yan sandan Najeriya karkashin jagorancin mataimakin Inspector General din yan sandan kasar na Shehu Bauchi ALG Tunde Ogunsakin sun gudanar da wani taro a garin Maiduguri wanda suka jaddada irin nasarorin da suka ce suna samu. Yace sanin kowa ne cewa waɗannan yan ta'adda yanzu haka suna guduwa kuma suna yin abin da suke yi ne saboda sun san cewa ƙarshen su ya zo. Muna neman haɗin kan jama'a wajen bada bayanai inda waɗannan yan ta'adda suke don mu kakkaɗe su a bayan ƙasa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Wani dan siyasa a Amurka na ganin cewa ƴan Afirka ba su iya mulki ba sai sace-sacen kudaden al'ummar su, har yana ganin ya kamata ma a sake musu mulkin mallaka. Mun waiwayi masana hulɗar siyasar duniya Malam Isiyaku Alhassan Kauran Mata na Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Kaduna, inda ya fara da cewa
ita wannan magana ce da daddiya. Ko kafin shi wanda ya wannan magana ta kwanan nan, muna da masaniya cewa da yawa daga cikin Turawa ba su dauke mu mutane ba. Akwai wanda suke ganin cewa bakin fata kamata ya ci gaba da zama bawa. Magana tana da harshe. Akwai ƙanshin gaskiya wajen cewa ba mu iya shugabanci. Akwai ƙanshin gaskiya cewa mun samu shugabanni a wurare daban-daban a Afirka wanda suka yi ɓanna, suka kwashe dukiya, suka je suka kai ta Turai suka juge. Turawan nan suna amfani da dukiyarmu da 'yan Afirka suka je suka tara a Turai. Ana amfani da ita wajen gina Turai, suna samun bunƙasa, arziki da ci gaba da walwala. Ainihin Afirkan tana fama da talauci.
To amma mulkin mallaka an ba da yanci ba jin daɗi ba ne nake gani na ƙasa?
Yasa na ce maka maganar tana da harshen damu. Kamar yadda na faɗi, a wurare daban-daban a Afirka har da ita kanta ƙasar tamu ta Najeriya an samu iri-irin waɗannan. Ko kwanan nan ana magana akan mutanen da suka kwashi kuɗaɗe suka fita da su waje. To a wani ɓangare kuma mutum ya ce wai da an maida mu mulkin mallaka. To ko dai bai san tarihi ba. Ko kuma abinda suka saba ne na jure tarihi a maida kanshi ƙasa.
To kamar ya?
Saboda ai mulkin mallakan ba alheri bane ga Afirka, kuma ba taimakon mutanen Afirka suka yi ba. Waɗanda su iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu da suka zo Afirka sun zo ne domin su kama bayi, su kama ƙasa, su sace dukiyarta, su yi amfani da dukiyar wajen gina al'ummarsu. Lokacin da ya zama dole ne gare su bar Afirka domin mutane sun waye da za su tafi, sun yi ta kokari a kaburare daban-daban a Afirka su samu mutanen da ba su san abin da suke yi ba, wanda tunaninsu ya riga ya koma na Turawa. Su aka dasa a shugabanci, su ne suka ci gaba da abin da Turawan suka fara yi na sace dukiyar al'umma suna tafiya da ita. Muna da wani irin tunani na cewa duk wanda aka zaba shugaba wai ba dama wani ya zo ya ce to gashi yadda ake tafiyar da al'amura an yi kuskure a wuri kaza a gyara. Zan maka misali da mu nan jihar mu ta Kaduna. Yanayi na tunanin an yi ba daidai ba, an yi almundana, an yi wane ne, wannan rurumar ta sa mutane suka yi yunkuri suka nemi kawo canji. Da aka samu canjin, maimakon mutane su tsaya su ci gaba da sa ido su tabbatar da abubuwan da ake yi ya yi daidai da abin da suke bukata, sai kowa ya je ya kwanta ana ganin ai an samu wani mai ceton al'umma wanda ya iya ya sani, ba wanda ya isa, ba wanda zai gaya mishi ga kuskure. Hanyar da yake bi ba hanyar da ta dace da al'umma ba. Sannan in ka fito ka ce ga gyara, sai mutane su yi maka sha'a su ce kai makiyin gwamnati ne, don me za ka ce an yi kuskure?
A jihar Kaduna kenan.
Banda Kaduna akwai wurare. Katsina za ka ji labari, Adamawa za ka ji labari, Borno, Zamfara, kusan ko ina musamman mu nan arewa.
To sai a tara a shirinmu na hantsi anjiman Allah ya kai mu za a ji karshen wannan hira da Ishaka Alhassan Kauran Mata na kolejin kimiyya da fasaha ta Kaduna. Kar a manta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a DC.
Saka mai wuya.
Kai munan Sokoto muna da kwararrun ƴan siyasa wa'anda za su taimaka mu siyasar APC ta tashi tsaye ta yi ƙarfi. Saboda haka muna ganin cewa ba a yi masakkwatawa adalci ba. General Buhari bai yi masakkwata wanda suka bi shi bai musu adalci ba. Ko da aiki tana ma'aikatar gwamnati tunda tana da amana, tana da mutunci, tana ta san harkar tattalin arzikin ƙasa tunda shi ne ta karanta economics. Shi yasa General Buhari ya ɗauko fashola daga Lagos, shi yasa ya ɗauko Amechi daga Rivers, duk waɗannan ba 'yan siyasa ba ne. Me yasa bai ɗauko wasu daban ba?
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya.
Wannan matar ba za mu goyi bayan ta ba, saboda na gaya ma cewa in yanzu kacce ta gwada ma mutum ɗan APC guda cikin jihar nan ba ta iya gwada ma. Sa'annan kuma local government ɗinta guda da mai girma gwamna.
Sunana Aminu Sidi. Waɗanda ka sharhi game da ita ba su san kowa Aisha ba. Aisha ta wuce a ce ba ta ba da gudunmuwa ba. Wanda gudunmuwa da ta ba su a Sokoto mu shahidai muke. Mun sani sun sani waɗannan da aka ba sun sani.
To sunana Zaido Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, shugaban kungiyar murya talakawa na ƙasa. To alhamdulillah mu dai nan jihar Kebbi gaskiya bamu da korafi, saboda wanda anka ɗauko Abubakar Malami San gogagge na, kuma kowa ya san da cewa dan gwagwarmaya na, duk abinda Buhari kai tun farko tare da shi kai kwarai. Sa'annan na biyu muna ganin da cewa mutanen gada Buhari ya zakulo haziƙaina, kuma waɗanda Najeriya ta agaba gare su, musamman ma mu 'yan ƙungiyar murya talakawa da anka ɗauko ɗan gwagwarmaya kuma ɗan ƙungiyarmu Barista Solomon Dalon anka sa cikin waɗannan ministoci.
To a cikin makon nan watakila yau ko gobe Aisha Abubakar, wacce aka gabatar da sunanta a matsayin minista daga jihar Sokoto, za ta bayyana a gaban 'yan majalisar dattawa na Najeriya domin a tantance ta. Za a tuna cewa lokacin da rigima ta barke a kanta da wasu irinta kamar su Rotimi Amechi da Amina Mohammed, kwamitin tabbatar da tarbiyya na majalisar dattawa ya zauna da su, ya yi magana da su, wanda daga baya aka tantance shi Amechi ɗin da kuma ita Amina daga jihar Gombe. To amma rudami ya biyo bayan Aisha ɗin, domin a cikin makon jiya aka ba da rahoton cewa an zauna tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da shi gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Makku. An daddala maganar Aisha Abubakar ɗin a matsayin cewa za ta zama minista mai wakiltar Sokoton, wanda aka ce su jigogin siyasar na Sokoto sun rungumin aƙidar. Sannan aka ce an dawo nan Sokoto an sake zaunawa da ita da dukkan masu faɗa a ji a siyasar APC a Sokoton, kuma an samu fahimtar juna cewa an yarda da wannan naɗin. To amma kuma daidai lokacin da hakan take faruwa, sai ga ɗaya daga cikin sanatocin Sokoton, wato Sanata Ibrahim Gobir, ya miƙe cikin majalisar dattawa yana miƙa wata sabuwar takardar wai rashin amincewa da ita Aisha ɗin. Domin farautar shi Sanata Ibrahim Gobir ɗin, mun ma yi magana da shi ta wayar tarho a kan cewa za mu yi hira da shi kan wannan, amma daga baya shi samun shi ya gagara, amma dai ya muna alƙawarin cewa daga baya zai zo ya mana magana a kan wannan. To kafin Ibrahim Gobir ya zo ya gaya mana abinda zai gaya mana, bari mu koma ga kashi na biyu na muhawarar da muke a kan wannan takaddama kan batun Aisha Abubakar ɗin. Kusa muna jin muhawarar ne a tsakanin Honorable Abubakar Aminuddin Rahmat, tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto kuma tafi da dogon daji, da kuma Ibrahim Magaji Gusau.
Idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta. In an zo maganar siyasa a tsaya a yi maganar siyasa. A daina ɗauko siyasa da sarauta da takardar zai a haɗe muna. Ita wannan mata da aka sa, shin ina take? Wace ce ita? Akwai mata, indai ana maganar ma mata ake so a ɗauka, akwai gwaggangin mata waɗanda an san su. Idan lokacin naɗa minista ya yi, sai ka ga an biyo ta zana, an ɗauko ko ɗiyan sarauta, ko ɗiyan wani wantu, ko abokin wani, sai a ɗauke shi a bashi minista. Mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa, mun yi turin motar banza. Shi General Buhari na nufin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar, dukkansu barayi ne.
Shi ka turare ne. Wato abin da ka yi magana wai idan za a sarauta da ba, shi ɗan sarauta ai asali sarauta ai siyasa ce. Idan ya karanta tarihin siyasa, siyasa tana haɗe da mulki, mulki kuma sarakuna aka sani da mulki. Yanzu wanda ya sauka sanata Sokoto ta tsakiya, ai ɗan gidan sarkin musulmi ne, sarkin musulmi marigayi shi wannan Ahmadu ɗan musulmi shi sanata yi. Sannan idan aka bibi wanda ya sauka a nan Tambuwal, ai jikin shehu Usmanu ne, Umar Dahiru Tambuwal,
sannan idan ya bibi wanda ya tauka daga gwamnati yanzu Aliyu Magatikar da Wamuku mai girma gwamnan Sokoto nada ai daga gidan Baradan Wamuku suke Baradan Wamuku yana cikin majalisar da ke nada sarkin musulmi sai haka magana cewa magana Sarauta ba hade shi da siyasa ba ina ganin kila Ibrahim Magaji ko yana son shin manta da abin da ake ce masa siyasa da mulki na farko kenan sannan na biyu da ni ne shugaba Buhari sai min tambayar nan ko ce min bai mutu adalci ba amma adalci dubbe ni kasa ta dade wance kasa tana cikin bala'i kasa tana neman ceto yace shi zai tsoko technocrat yace zai tsoko daga ƴan siyasa
ko
cikin jam'iyyar APC zai tsoko cikin jam'iyyar PDP a ko ina haƙi idan ya san kana da amana ya san kana da kawazuccin sun kasa ya san zaka taimaka domin shi sarki nan da abuka shi yace zai tsoko shi yasa General Buhari ya dauko fashola daga Lagos don shi ya ko iyawa Lagos shi yasa ya dauko Amechi daga Rivers shi yasa ya dauko Clark daga abin nan duk waɗannan ba ƴan siyasa bane me yasa bai dauko wasu daban ba to ai akwai da ba su ba to da ai ba
ni ne General Buhari sai ka tambaye ni to ba ni ne General Buhari ba wannan sai ka tambaye General Buhari me yasa
kai mu abin da ke faruwa irin abin da ke faruwa a Sokoto ana dauko muna mutane waɗanda ba su da alaka da siyasa ba su san alaka ba ba su san zahinta ba ko su yi ko kasu yi ko siyasa ta ci ko kasu ci su dai suna da
Alhaji Ibrahim Sowore ina zuwa ka san ba ta ko ta kade kaga mutanen Gombe suna da ina zuwa da tukuna akwai alama cewa an tasawwa mata tsaye matan da musamman matan arewa da aka sa cikin wannan tsarin ministoci din kaga an yi rikici kan Amina Muhammad ko yar Kaduna ce ko yar Gombe ce aka zo Kaduna ana maganar Zainab Ahmed yar uwar Rufai ce ko ba yar uwar shi ba waye kawo ta da sauransu amma maza ma kamar Adama wannan tsohon shugaban alhazini Najeriya Muhammad Musa Bello shi ma yana da matsala amma idan ka duba galibin wanda mutane kwararru ne amma ba ƴan siyasa ba ne yanzu abin da ke san tambaka shin me yafi kamata a baiwa fifiko siyasa ko kuma kwarewar mutum na iya gudanar da aikin da ake so yi
wato da siyasa a siyasa idan ana magana siyasa ana diba kwararre a cikin siyasa sai in babu kwararre a cikin siyasa zanna aje a neman wani wanda ke waje amma idan a cikin siyasan nan don idan siyasa General Buhari ba taimaka mishi aka yi da kwararru suka taimaka mai aka yi campaign da menene da dukiya da komai aka je aka ci zabe ba na idan jam'iyyar APC ta mutu a Sokoto to me yake faruwa zaki ci zabe ai magana ce ta dole ne zama to siyasa
Alhaji Ibrahim Alhaji Abubakar bari ya gama ina zuwa ci gaba Alhaji Ibrahim
shi honorable ya san cewa bai tsaye majalisa haka kawai yace majalisa bai kashe kudin sa ba bai cewa bai waɗanda da yake magana ba sun tafi majalisa ko sun tafi senate ba su kashe kudin su ba ai ba ai zuwa ai cin zabe sai ka kashe kudin ka in ba kashe kudi ba jama'a ba za su zabe ka ba
Alhaji Abubakar ina zuwa Alhaji Ibrahim
gani a cikin Sokoto akwai kwararru maza akwai kwararru mata waɗanda idan za a aza su bisa keli na rashin cin hanci da rashawa da menene to za su yi keli za su wuce
yanzu kai Alhaji Ibrahim bari in tambaye ka mana ina zuwa bari in tambaye ka yanzu da yake muna magana kan Aisha Abubakar ɗan misali meye babban matsalar ka da ita saboda ba ƴan siyasa bace ko don ba a santa bane ko don tana mace ne
na farko Aliyu ni ina cikin mutanen da ke ganin cewa Sokoto ya kamata a daina muna dauki aza mun gaji haka nan ana dokan muna mutane ana aza muna suna minista su zo babu wani
abin da yasa nake tambaye ka wannan tambaya Alhaji Ibrahim shine saboda wannan shine karam ina zuwa na ce maka ka aje hankalinka mu yi magana tukuna mana saware ne ka ji yawa abin da yasa nake maka wannan tambaya wannan kusan shine karo na farko da aka dauki mace aka tura ta da sunan ta je ta wakilci minista daga Sokoto na ɗaya kenan na biyu naji mutanen Sokoto wasu mutanen Sokoto suna cewa bai kamata wai wuri irin mai Sokoto kamar mai addini mai tarihi mai asali cibiyar daular Usmaniya a ce mace ce take wakilta wannan jiha din ba kana cikin masu wannan ra'ayi ne dan kawai tana mace
ni ba na cikin ra'ayin wai cewa ba dole ne wai ba a sa mace ba ni abinda an magana ta in mace za a sa to a nemi mace cikin waɗanda suka bauta mai APC ko CPC ko ANPP waɗanda an aka aza su bisa skeli an san cewa ba su cikin waɗannan muggan mutane a ba su mutane to na kuma ana bidin maza waɗanda sun ka cancanta waɗanda an san cewa in aka aza su bisa skeli an san cewa masu gaskiya ne
to ina zuwa
amma ba ko ce ba ko yaushe wani ya doko wani ya aza muna ba mu ɗan siyasa muna cikin matsala aka muka aka yi ta shekarun baya ministan da aka yi baya bai san ma akwai ɗan siyasa ba tambayar ma da sanin taimakon cewa shi ba ɗan siyasa bane saboda haka bai taɓa damuwa da siyasar Sokoto ba siyasar ta sun lalace haka shekarun baya haka yake tafiya yanzu ma haka zai faru nan gaba kenan za ka zo Sokoto kenan ka iske fitsi mata badi saboda babu wanda ke maka mu siyasar
to ina zuwa Alhaji Ibrahim ina zuwa Alhaji me kake cewa Alhaji Abubakar
ina zuwa in tambaye shi lokacin da yanzu shiga siyasa ai har chairman na karamar hukuma ina ji idan ban manta ba ai ba shi dan siyasa bane tsagaro an doko shi ne saboda an ga cincinta aka ce shi zo aka daga shi a cikin mutane har ya zama abin da zo ya rika siyasa ya rika ta ni kaina nan ina rajistra na kotu ni da kaina na ba aiki saboda mutane na suna da bukata in zo in wakilce su a majalisa na ba aikin nan zo na zama dan siyasa yau shekara tun 1987 na rajistra na kotu ni shiga siyasa har yanzu siyasa nake sannan kuma ban bari bakin wuta mutu a hannuna ba ta haka ni ban tsoki ko da aiki tana ma'aikaciyar gwamnati tun tana da amana tana da mutunci tana ta san harkar tattalin arzikin ƙasa tun shi ne ta karanta economics
amma Alhaji Abubakar bari in tambaye ka Alhaji Abubakar bari in tambaye ka wani abu fi sabilillahi lokaci ne muke na cikin siyasa akwai mutane da yawa da suke zargin Buhari da cewa na farko ya zabi mutanen nan bai tuntubi mutanen da suka taimake shi yayin wannan siyasa ya samu nasara ba bai tuntubi gwamnoni ba bai tuntubi ɗan majalisa ba wataƙila ya tuntubi wasu da yake son ya tuntuba amma mutanen da ya zaro yayin musu ministocin akwai alamun cewa shine ko mutanen mu karaban sa dake tare da shi suka zaro mutanen suka kawo aka ba da sunayen su ashe baka ganin Buhari ya
ba haka abin shi ba Alhaji Ali
to bari mu jabirki a nan kan wannan muhawara da muke saro sai zuwa makon gobe kafin mu ga abin da zai faru a cikin majalisar dattawa game da shani ita Aisha Abubakar din yanzu muna gode da su baki namu wannan barbar Abubakar Aminuddin Rahama tafi da dogon daji da shi Alhaji Ibrahim Magaji Gusau da kuma musamman wakilin mu Murtala Faruku san yana da ya taimaka ka shirya wannan hira ni ne Aliyu Mustafa Sokoto daga Washington
to sai kuma mu je ga takaitattun labarai kafin mu karkare shirin
Litinin aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a arewacin ƙasar Afghanistan ta girgiza Kabul babban birnin ƙasar kuma aka ji duriyar ta hara a ƙasashen Pakistan da India hukumomi sun tabbatar da mutane 6 kuma kusan mutane 70 sun ji rauni a lardin Kunduz kuma an tabbatar da mutuwar yara 'yan makaranta 12 a takrar yayin da 35 suka ji rauni a Pakistan mutane 40 ne suka mutu fiye da 300 kuma suka ji rauni yawancinsu a lardin Khyber da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yana nazarin soke 'yanci ko kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falastinawa da suke zaune a gabashin birnin Quds domin mai da martani ga ci gaba da tazoma tsakanin Falastinawa da jami'an tsaron Israel. 'Yanci ko kuma damar da Falastinawa da suke zaune a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye ba su samu ba ko kuma ba su da su. Jiya Litinin dubban bakin aure daga kasashen gabas ta tsakiya da suke arcewa yaƙe-yaƙe da fatara suka ci gaba da bi ta yankin Balkans akan hanyar su ta zuwa kasashen yammacin Turai a yayin da shugabannin kungiyar kasashen Turai din suke yarba gumi wajen ganin yadda za a kaucewa bala'in jin kai domin lokacin tsananin sanyi yana karatowa cikin sauri. A ranar Lahadi shugabannin kungiyar EU din suka yi taro a karo na 5 domin tunkarar wannan rikici.
To da takaitattun labaran kuma shirin nan ya kammala sai an jima da hantsi za mu sake dawa idan Allah ya yarda. A madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chibahiro Diodone sai kuma injiniyan Muneo Jan Ellison ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.